Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya samun mu a kodin shoyi a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalar Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Masararo Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a shirye-shiryenmu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su a nan ofishin murar Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. To a cikin shirin za ku ji cewa dakarun gawancin kasashen yankin tafkin Chadi sun kai wani mummunan hari a wani babban sansanin 'yan ta'addar kungiyar ISWAP da kuma ya halaka da dama daga cikinsu. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan ne ke ci gaba da jiran gawan shanu game da wani alkawari na shugaban kasar na daukewa marasa karfi kudin wutar lantarki da ruwa. Za mu ji korafe-korafensu mu kuma martanin kamfanin wutar lantarki na kasar. Akwai shinkuwa bargida da kuma sharhin jaridun Nijar, amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Amurka za ta hana shigowa daga kasar Brazil tun ana kwanaki biyu kafin hanin da ta sanar tun da farko ya fara aiki. Wannan ya biyo bayan sanarwar da kasar ta Brazil ta yi na sabon adadin masu mutuwa sanadiyar coronavirus a kasar kulle yomin, wanda a yanzu ya dara na Amurka. Jami'ai a Amurka dai ba su faɗi dalilin hanzar ta fara aikin dokar hana shigowa daga Brazil ɗin ba, wanda a da sai ranar Alhamis za ta fara aiki, amma a yanzu daga yau Talata za ta fara aiki. Ma'aikatar lafiyar kasar Brazil jiya Litini ta ce cutar COVID-19 ta kashe mutane 807 cikin kwana guda, mutane 620 ne dai ke mutuwa sanadiyar cutar a Amurka. Kasar China ta ce wasu abu da ta kira jigajigan siyasa a Amurka sun yi kawanya mabatun hulɗar bai ɗaya tsakanin Amurka da China, kuma suna ingiza kasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya shiga abin da ta kira wani sabon yakin cacar baka. Da yake magana a bayan fagen taron majalisar kolin ƙasar wanda aka yi a birnin Beijing Lahadi, ministan harkokin wajen China Wang Wu ya ce wata ƙwayar cutar kuma amma fa ta siyasa na ci gaba da yaduwa a Amurka, kuma a ta bakinsa tana amfani da duk wata dama wajen suka da kuma bakanta China. Wang ya ce China ba ta da niyyar canza Amurka ko maye gurbinta, kuma ya kamata Amurka ta yi watsi da abin da ya kira mafarkin nan nata na canza China da kuma taka birki ma jama'ar China masu yawan biliyan 1 da kusan rabi a aniyar nan tasu mai cike da tarihi da kaiwa ga ci gaba irin na zamani. Gwamnatin Trump ta shiga jayayya da China kan batutuwa da dama cikin 'yan watannin nan, ciki har da batun cinikayya da batun fasaha da kuma cutar corona. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki Evariste Ndayishimiye ya ci zaben shugaban kasar Burundi da gagarumin rinjaye bisa ga sakamakon wucin gadi, a yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ke ta kukan cewa an tafka magudi. Hukumar zabe mai zaman kanta Seni ta bayyana abin da ya samu na sakamakon zaben zuwa jiya Litini, mai nuna cewa Ndayishimiye ya samu kashi 69 cikin 100 na kur'un da aka kada. Sannan shi kuma babban mai da shi Agathon Rwasa na jam'iyyar adawa ta CNL ya samu kashi 24 cikin 100 na kur'un. Mataimakin shugaban kasa na daya Gaston Sindimo na jam'iyyar 'yan kishin kasa ta Furuna ya tashi da kashi 2 cikin 100 kawai. Nan da nan jam'iyyar CNL ta fara kukawa. Mai magana da yawun jam'iyyar Transmani Rambona ya gaya ma sashin yankin tsakiyar Afirka da muryar Amurka cewa CNL na da alƙaluman da suka tabbatar da cewa Rwasa ne ya ci zaben. Kasashe biyar waɗanda wasunsu ma sun taka rawa a ƙoƙarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan sun gabatar da wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa mai yin marabala ne da tsagaita wutar da aka cimma a ƙasar albarkacin Eid al-Fitr. Suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su dora daga wannan matakin. Muna masu sha'awar ganin waɗanda abin ya shafa sun dora kan wannan hubbasar cikin 'yan kwanaki da kuma makonnin da ke tafi, saboda ba tare da bata lokaci ba a shiga tattaunawa sosai kan Afghanistan da zummar cimma zaman lafiya mai dorewa wanda zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Afghanistan. A cewar takardar ta haɗin gwiwa ta ƙasashen Qatar da Jamus da Indonesia da Norway da kuma Uzbekistan. Wannan takardar ta biyo bayan wata sanarwar da reshen Afghanistan na ƙungiyar Taliban ya yi, cewa zai dakatar da kai hare-hare na tsawon kwanaki uku daga ranar Lahadi, saboda 'yan ƙasar mu su samu gudanar da shagulgulan sallar Idi cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Hukumar Masarautar Musulunci ta Afghanistan ta yi kira ga dukkan mujahidai da kar su kai hare-hare kan abokan gabanmu a duk inda suke, a cewar takardar ta Taliban. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun kasance a rufe Litini, wacce ke ranar girmama 'yan mazan jiya. To amma ana ganin masu saka jari za su sa ido sosai kan kasuwar Wall Street a wannan satin, ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya tsakanin Amurka da China, da kuma yadda ake ta sassauta matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka don tsaida yaduwar cutar corona.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. Dakarun rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi sun kai wani mummunan hari a wani babban sansanin 'yan ta'addar ISWAP, da kuma ya halaka da dama daga cikin 'yan ta'addar. Daga Abuja, Hassan Maina kaina ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wani sabon hoɓɓasa na kawo ƙarshen 'yan ta'addar ISWAP a cikin awanni 48 da suka gabata, rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi ta kai wasu manyan hare-hare a wasu manyan sansanonin mayakan ISWAP a tafkin Chadin. A cikin sanarwar da kakakin rundunar Kana Timothy Antiga ya aiko mana, ya ce biyo bayan samun sai bayanan sirri da wani jirgin sojin legen asiri na kasar Kamaru ya tattaro bayanan dangane da muhimman sansanoni masu tasirin gaske na ISWAP a yankunan da ke cikin Tumbus din nan. Jiragen yakin sojin saman Najeriya da kuma sojojin artillery sun kaddamar da wasu manyan hare-hare masu zafin gaske, yayin da jirgin sojin saman kasar Kamaru yake tattaro bayanai yayin wannan farmaki. A dai wannan farmaki an kashe mayakan ISWAP masu yawan gaske, tare da kone wasu sansanoninsu tare da sauran kayayyakinsu da motocin yaƙi da kuma man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. Daga bisani kuma, a yunkurin ci gaba da dorewar wannan hare-hare, wani jirgin yaƙin sojin saman kasar Chadi a safiyar jiya shi ma ya kara kai wasu hare-hare a wannan yanki na Tumbus. A cewar masanin tsaro Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya, irin wannan nasara da ake samu a halin yanzu alamu ne da ke nuna cewa wannan yaki na dab da kawo ƙarshe.
To wannan ya nuna maka cewa wannan yaki da ake yi da kai ana tafiya tare, kuma al'ummar sun canja kwarai da gaske ba kamar yadda suke a da ba. Wannan ya nuna maka yanzu wannan yaki an tashi fafa, ana yin shi bisa haɗin kai, bisa samun jawabai da kuma tafiya kafaɗa da kafaɗa a cikin waɗannan abubuwa da aka yi. Wannan ya nuna maka cewa yanzu ana samun nasarori kwarai da gaske, kuma insha Allahu ina da abubuwa da ya sun kusan kaiwa ƙarshe a bisa abubuwan da muke gani da jadawalin da muke gani. Kuma wannan nuna wannan yaki ana samun nasara kwarai da gaske.
Shi ma Mejo Bashir Gano mai ritaya ya ce irin wannan haɗin kai da ake samu tsakanin sojojin kawancen tafkin Chadin wani al'amari ne da zai kai ga ƙarshen wannan yaki a lokaci ƙanƙani.
To kaga haɗin kai da wayannan ƙasashe, kaga haɗin kai da ake neman su samu su haɗa da, to yanzu dai ya kanta mu sosai. To shi yasa ake ganin sakamako irin wannan. Duk wanda ka je in kuna yaki, dama abu biyu ne: ka nemi logistical support ko base na abokin gabanka, ka lalata shi inda yake ba zai iya samun duk abubuwan da zai iya taimakon shi ya ci nasara a kanka ba. Saboda haka wannan abu da ya yi, wannan abu da ya faru yanzu na wayannan haɗakan ƙasashe, abun yabawa ne kwarai da gaske. Haka dama ake so a shi kowane lokaci. Dama muna faɗi in ta zo ƙarshe za ka duk an samu haɗin kai, kowa ya gaji a yi a ƙare da shi.
Kuma kai kana da ƙwarin gwiwar cewar muddin aka ci gaba da haka din za a samu abin da ake son cimmawa.
Kwarai da gaske. Ai, idan ana samun intelligence report ga inda wannan logistical base suke da sauran base ɗinsu, a dinga haɗaka ɗinnan, sai a dinga eliminate nasu one by one, ɗaya zuwa ɗaya, sai ga abun ya ƙare. Ai, dama abu da ke son gama nake a gani a irin yadda muke karanta abun ya kusan karewa ne. Shi yasa to dama irin wayannan bases din wanda yake ba ga wato irin wayannan sansanin da yake ba san su ba, suna can koyo wani aka zo gane su aka eliminate nasu, to sai ga nan da nan an kare abu.
Rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin dai ta ce za ta ci gaba da kaddamar da irin wannan harhare na ba sani ba sabo har sai ta kawo karshen kungiyoyin ISWAP da masalolin kungiyoyin ƴan ta'adda a zirin tafkin Chadi baki daya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a birnin kwani kuma na jamhuriyar Nijar mazauna birnin ne suka bayyana wakilinmu Haruna Mamman Bako damuwarsu game da wani alkawari na shugaban kasar na daukewa marasa karfi nauyin wutar lantarki da ruwa sakamakon cutar corona. A cewarsu sun gaji da gafara sa basu ga kaho ba.
A jamhuriyar Nijar a wurare kamar garin birnin Kwanni jama'a ne ke nuna rashin fahimtar su game da alƙawarin da hukumomin ƙasar suka ɗauka. A cikin ɗaya daga jawaban da shugaban ƙasar Alhaji Isu Muhammadu ya yi wa 'yan Nijar domin yaƙi da cutar mashako ta coronavirus shine ko ɗaukewa 'yan ƙasar masu ƙaramin ƙarfi da ba sa shan wuta da yawa kuɗin wutar lantarki da ma kuɗin ruwa na watanni biyu. Sai dai a nan garin birnin Kwanni jama'a na cewa gafara sa suke ji amma fa basu ga kaho ba. Alhaji Salisu ne albasa na ɗaya daga cikin su.
Saboda abubuwa na wa'anda ba ne ba sun cima kowa kai ko sun ɗarme man kowa kai in dai ba can wa'anda manya masu ɗan ƙarhi su an ka ɗauke ma ba kai ko shekaran jiya mun biya fakcir ta ruwa da tuta duka mun biya to ba muka kenan inda an kai wani rangwame ba wanda za a ce gashi an yi wa mutane wani mina na ko wani min dai ban gani ba in ba su can manyan wa'anda alhakin suke gare su ba yalla suka ta rike abin su ana ce an yi mata lalle mu kasan mu talaka kasata amma dai shi an ce gomban bardo da dai da kwabro ne abinda ka san kana iya dauka nauyi shine haka iya ka dauki nauyin shi ba mu sani ba da can na sama wagga magana ta zan da miskila koko nan kasa mu dai ba mu sani ba.
Mutane da dama da lahiranta da su akan wannan zancen sun ce murna da suka yi ta za a dauke musu kudin wuta da ruwa na watanni biyu kamar yanda shugaban kasar ya ambata ta koma ciki tare da aza ayar tambaya ko ina ne wannan zancen ya matsayi ku kuma sarkaye a Niyame ne daga can sama ko anan ne garin birnin Kwanni Musoma da Salisu.
Da farko da naji wannan labari ta kafafen watsa labarai naji dadi kwarai to sai daga baya kuma sai murna ta koma ciki. Abin da yasa murna ta koma ciki tsarin da naji yana yawo sai naga ba tsari bane wanda ire-iren mu za su amfana da shi banga an rage na komai ba abinda an ka rubuta ga fakacir shine muke biya. A da mun yi san cewa ne za a yi an doke mana wuta daya ko kuma an yi mana ragin jikka kaza duk fakacir a shidu ba haka bane ya mawuyacin abu ne ka samu mutum guda ko mutum biyu mai fakacir kasa da jikka uku.
Muhammadu Shamsu dalle ni 11 ne bana aikin komai karatu nake a gida na ni ɗaya ne kuma ampul biyu nake da shi ban da komai sai radio da nake dan kada ina saurare duk wata ana rubuta mun jika da wani abu ko 300 to wannan watan da wancan an rubuto mun jika da dala 30 haka naje wallahi ni je laka da kaina naje na bade su jika da dala 70 na bada aka cire jikar 30 a cire min kudin tambar dala 40 ni dai gaskiya ko da a ce ana rage ni gaskiya ba amun ba
to ni na Abubakar Abiola an ji za mu na sauki akan harkar coronavirus kuma bamu ga wani ragowa ba akan abun an ci za yayi muna kudin wata biyu abun dai har yanzu muna za muna dawo mun te mun biya fakta ba mu ga wani abun gaci ba da muna murna mun ji dadi har mun to mun samu ragowa muna kuma ciki
sai dai a cewar Malam Bara Musa Bozu shugaban kamfanin gidan wuta na Nijeriya karshen birnin Kwanni dangance da wannan alƙawari na shugaban ƙasa na daukewa jama'a nauyin biyan kudaden wuta na watanni biyu yanda jama'a suka dauki zancen ba haka yake ba
lalle mutane a cikin gari suna ta rudan cewa shugaban kasa ya doke ma kowa wata biyu na fakture watan hudu da watan biyar na nasara zancen nan ba haka bane tabbas ya doke alkawali amma ya ce trans social me yake ni da trans social duk wanda yake da counter mai girman kilo 3 na gida ba na sana'a ba wanda in aka yi kiyasi za a gane abin da ya sha a wannan watan bai wuce ba jika 3 da rabi da dala 13 ko 14 kenan wannan wanda suke cikin wannan halin shugaban kasa ya doke musu na wata biyu kuma wannan zai sahi duka counter kin da yake yake Niger gabaki daya wanda suke cikin wannan yanayin amma mutum koda 51 ya sha to zai biya kayan shi kuma babu cewa kaman in kana da kilowatt 50 gwamnati ta biya ma 50 kin iya so kai ka biya 10 nan kawai ko ka samu duka ne ko ka rasa duka babu biyu daga ciki
yanzu haka dai jama'a na zaman jiran shugaban kasar ya sake motsa wadanda ya azawa alhakin wannan aikin na rigewa yan kasar nauyin biyan kudaden wuta da ruwa na watanni biyu domin watakila suma su dan dara a wannan lokacin da lamarin cutar coronavirus ta makare tattalin arzikin kasashen duniya Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla karfa a shafa waɗannan shirye-shiryen na musamman na zo muku ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na jamhuriyar Niger za mu sake komawa a jamhuriyar ta Niger Wurusunonin birnin da magaram sun nuna farin cikinsu da kuma godiyarsu game da kulawar da suka ce al'ummar da magaram ta nuna musu albarkacin watan Ramadana da ya gabata. A cewar fursunonin taimakon da suka samu ya sa sun gudanar da azuminsu a cikin farin ciki da annashuwa. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu Tamar Abari.
Abu Sufyan shine limamin gidan kaso na jihar da magaran ya ce albasa da sunan su inda yace a shekarar bana jama'a ta taimaka fiye da yadda aka saba
wallahi al'umma sun taimaka fiye da nake tsammani domin na samu shekara kusan 25 ina limancin juma'a ina limancin idi ina zuwa ina wa'azi ina kiran mutane amma ban samu shekara da muka samu taimako mai yawa kamar wannan wani gumba ne wani fanke ne wani waina ne wani tukudi ne wallahi mutane sun fice ma mu ambaci sunayen mutane kan makarantu na mata matan sojoji kan mutanen gari wannan kuma alhamdulillah gaskiya mun samu bangaren taimakon Allah da kuma gudunmuwa da ku ba mu da gudunmuwa furkira shi kanshi da kuma gudunmuwa rishi ba biyo mutane sun dauki gidan kaso kamar gunin abun gudu ne ko ku abin tsoro ko da lokaci da mutum zai taimaka muna bukata wallahi zai taimaka da kaya ne ko da abinci ne ko da zakata dukiya muna bukata al'umma su taimaka mana wallahi ban taba ga shekar dai da muka samu taimako irin wannan shekar ba alhamdulillah wallahi sosai
A cewar limamin gidan yari dai ya hada da kowa da kowa kuma kaddara ce ke kai mutum
domin kai lissafi akwai mutum wallahi mutum wajen difa ne wani mutum wajen maradi ne wajen yemeni wani mutum wajen tana ne wani a wata shida a shekara ba wanda ta tsawo ri shi akwai ba dan kasar Niger bane ma sa akwai ma san ba ma wanda ya taba sani yannan kaso to kaga wannan mutane suna bukata tallafi suna da karamin karfi
a nashi waje Malam Salifu Abubakar ya ce irin wannan taimako har matukar muhimmanci inda yayi jan hankali da cewar kowa zai iya samun kanshi anan kaddara ce kuma kai mutum
dangance da yan kaso gaskiya guri ne wanda ya kamata ce an taimaka an agaza dan an tsare su a guri guda saboda wadansu laihika wasu wadansu kuma saboda kadariya guri ne wanda kuma gaskiya hatta annaban Allah annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya samu kansa ci ko mu addini mu ya umarni mu taimaka Allah yake ya ta'awunu al birri wat taqwa wala ta'awunu al ismi al udwan me yake me kike ne bisa kan bin Allah da tsoron Allah duk abin da ya zama to taimake kike ne to mu sanya dukiyar mu sanya kare mu sanya hikima da basirin mu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله na taimakon ba matkar bawa na taimakon ɗan uwan shi musulmi kuma babu wanda zai hudaran cewa wata kadara ba ta kashe wannan gurin ba
kungiyoyin fararen hula ma sun yi kira ga masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu kansu tallafa cewar Sadat Iliya dan malam wani dan kungiyar farar hula na MPCR a nan jihar da magaram
wanda suke da hannu da shuni kan mutane kan kungiyoyi a lura da cewa lalle lalle mutanen nan da suke cikin gidan kaso fi sabilillahi suna da bukatar taimako duk wanda ya zama a wannan guri ya san da cewa guri ne wanda ana mutukan neman taimako saboda mutane ne wanda suke cikin halin tsari kuma gashi yau halayen condition kin da ake ciki a gidan kasu condition ne wanda duk wanda ya je gani ya san da cewa gaskiya ana bukatai a rika samun tallafi irin wannan mutane kasu di ba kamar dan ana gidan kasu ne kenan zama ne wanda bai gagaru kowa ba wanda iya samun kowa a rika ka musu gudunmuwa da ya dace musamman kungiyoyi masu agaji muna kiran su da su rika tallafawa gidajen yari
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro doke da shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar shi
ka fara wanda ba awa ka sace darabo daranda ma ko ya zama kai wani goma mola wadata ta wadata ko jami
kowa ya bar gida ke gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu ƴan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu
da Malam Idi na asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke na Amerika. Kin mun kammala wannan hira, ina son tambaye ka tambaya ta guda, wani kira gare ka ga matasa musamman ke sarmu da su ma sai suna so su zo na Amerika, suna so su bar gida domin su zo cikin wannan rayuwa da kai kin shekara 20 kana yi, wani kira gare ka nan musamman zuwa gare su?
To idan babban kire da nake yi ga matasa shine cewa su nemi ilimi tun daga gida, su nemi ilimi tun daga gida, su yi karatu, su kai inda karatun su yake ya kai inda za su huta. Idan suka hito da karatu, wallahi kasar nan kasa ce ta mai ilimi, kasa ce ta wanda ya san ciwon kanshi, kasa ce ta wanda yake da tsinkayen ya gyara goben shi, kasa ce kuma ta mutum mai hakuri. Idan baka da hakuri baka iya ba, in ka zo da hawari zaka wahala, to amma in kai hakuri kai zaka ci mun abin da kake nema. Yara yanzu su kama jikinsu, su kama su yi aiki tun daga gida, su yi karatu. Karatun nan wallahi yana da amfani, su yi karatu su samu digiri. Kana jigo? Idan suka samu digiri, wallahi duk inda suka tafi, ni na imani da yaran mu abu kamar yaran Afirka, jalikin Afirka, wallahi ko da ko suka zo suna Amerika, suna ɗaya daga cikin wanda ga suna kwasu suna nan ai, suna nan ga suna duk sun samu inda Allah ya sa suka labe ilimi. Allah ya ba su ilimi, wallahi dan Nijar in ya zo shi kasar waje, kana sanin yana da ilimi, sai in ya fito cikin abin nan zaka gan su kullun su ne a gaba. To wannan in suka ci gaba da shi, su bar zancen wannan a zuwa Allahi an musu kuwa, sai abin da su kama jikinsu, su kama jikinsu. In sun kama jikinsu, wallahi suka zo suna Amurka za su iya huta kansu. Abdulaziz, kai ka sani, ka san Amurka kamar yadda na san ta, kana cikinta kuma kana ga abubuwan da ke da kwai. Amurka ƙasa ce ta mai kuzari, ƙasa ce ta mai san kanshi da kanshi, ƙasa ce ta mai lissahi, ƙasa ce ta mai zuciya. Wallahi in baka da zuciya ƙasar Amurka, in ka zo komai baka iya hauka. Amma ni na san inda suna da wannan zuciyar. In dai ana samu gwamnati yana ba su hanyar da za su iya zauwana, in suka zo ko wallahi suna iya huda kansu. Amma su zo, na yi so su zo da karatu, ba su zo ba da yanzu zancen ka zo ka kai diga ka nemi kuɗi ka yi ajiyar ɗin aiki irin wannan. A yanzu in ka zo in baka da takarda za ka wahala.
Lokacin ya wuce ba?
Lokacin ya wuce, yanzu lokaci ne na ka zo ka nemi ilimi, ka zo da karatun ka da iliminka. Wallahi su da kansu za su, in ka zo ka baka da takarda inda iliminka, wallahi su za su neme ka su baka takarda.
Iko Allah, batuna ka yana da ma'ana. Malam Atuba, to wani kira gari ga matasa wanda su sun zo ana Amurka, sun yi shekara 10, sun yi karatu, sun kare, suna da degree, suna da experience ta kasar nan. Wani kira gare ka gare su idan suna buƙatar koma a Niger, kai kana zuwa Niger kana dawo, wasu suna tsoro su koma su makale can. Wani kira gare ka gare su?
To gaskiya a yanzu dai matasan da suke nan, abubuwan da yake wakana a Niger ba zai iya ba dan Niger wanda ke nan dama ya koma gida, saboda kawa tana can daya tana nan ne, wanda take nan kin ta haikari a busanta yake tsaye. To waccan ta gida kamar kokari ne yake dora ta iya sha da baya, dan abubuwan da suke wakana a Niger zai iya sa wanda take nan ba zai samu tunanin ya koma gida. Me yasa na ga maka haka? Saboda gaskiya magabata wanda suke tafiya da iko yanzu suna nasu bakin kokari, ina gani Nijar ta sake huska komai. In ka shiga kasan lalle ka shiga cikin kasa da ta shiga cikin sahun gaba, ita ma a tare da manyan kasashe, komai ya sake. Kana gani rayuwa ta mutane ta sake, wannan abubuwa hanya an yi su, gidaje ana yin su, ma'aikatu wanda duka suke kawo arziki cikin kasa akwai su. Ba wannan bane ke da matsala wanda ke kake ganin mutane yanzu kamar aikin da ake daukan na mutane wanda suke, akwai wanda sun yi karatun sun kare suna zama suna jiran aikin, basu samu ba aikin, basu samu ba a wannan. Yanzu konkurin za a yi, amma shekaran jiya na ji kamar wani sanarwa da shugaban kasa mutane ya ce akwai ma dubu guda da za a dauka da 500 za a samu wacin cikin harkar likita. To mutane in suna samun irin wannan labarin, ka gane wanda suke nan, kamar yanzu ina akwai wanda suka yi karatun likita suna ji irin wannan abin, ka gani in ba dan wannan iyaka da an rike su, da akwai da yawa wanda za su zabura su je da dan abinsu da suka yi nan su gani ko suna iya samun aiki. In ana zancen akwai aiki, mutum sai ya tashi ta gida, amma baka bari inda ke da kwai aiki ka kai inda babu aiki tsammanin ka samu. Sai an samu wannan hankalinsu ya kawo lalle da sansan aiki gashi nan a Nijar yanzu ana neman mutanen ana kuma ana yi musu afal dofar a rika tambaye su su rika zauwa wanda suke da ilimi na kaza kaza da kaza da suka sani su zo wasu aiko rizimin su in sun samu aiki wannan sai su abunna amma in babu aiki wa gaskiya Abdulazizu yara da suke nan bace ba za su iya koma gida a cikin wannan yanayin da nasa ta yi tsammanin in sun je su samu aiki ko ba su samu ba kuma wanda kaga ya samu aiki irin wannan sai lalle in dogon hannu gare shi
haka ne
ya samu wanda ya saya mushi amma in baka da wanda ya saya maka a cikin wannan tahiyar gaskiya da wuya ka koma gida ka ce za ka nemi aiki haka
to ganin ka su diyan talakawa wanda ba su da kowa sai Allah wani kira gare ka gare su hita cikin wannan wance wannan matsala da suke fuskanta ga diyan talaka sun je jami'an wasu jami'o'i na Zandar ko Maradi ko abin sun ƙara karatu ga degree ga komi mai suna nan zanda suna kashe
wannan magabata ne kamata a sake wannan tahil an talaka shi ma dan Niger ne kuma bai nema ba uban shi zama talaka Allah ya ce haka ne ne to cikin rayuwar shi zai zama talaka amma iya da ilimin shi a bashi wurin shi an ilimi in dan talaka ko mun talaucin shi in dai yana da ilimi a kai shi wurin da ya kamata ba dan mutum ba shi wannan nashi yana da hanya a dauki wanda bai yi ba ko wanda bai san abu ba a dora shi a roki ga wanda yake da ilimin dora shi ka wanda bai kamata ba dora
Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro Mungole daga ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to madalla yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai ka muna sharhin jaridun Niger
mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa majalisar ministocin kasar Faransa a ƙarshen taron ta na ranar 20 ga watan Mayu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen takardar kuɗi ta SEFA wacce kasashen da ta yi mulkin mallaka a yankin Afirka ta yamma ke amfani da ita yau shekaru akalla 75 jere ta ce ta hanyar wannan mataki Faransar na son jaddadawa duniya cewa ta sakarwa waɗannan kasashe ragama a shirin su na soma amfani da takardar kuɗin bai daya da ake kira eco to sai dai manazarta na cewa ba za a rasa wata makarkashiyar da ke boye bayan wannan yunkuri na Faransa ba domin takardar kuɗin eco kudiri ne da ya samo asali daga shugabannin kungiyar ECOWAS jaridar Le Républicain na cewa annobar cutar corona ta raba ma'aikata 12,260 da ayyukan su a jamhuriyar Niger Jariyar ta ce matsin tattalin arzikin da annobar ta haddasa ne ya janyo daukar matakin rage yawan ma'aikata ko kuma sallamar su kwata-kwata daga aiki a fannoni da dama waɗanda suka hada da na otel-otel da fannin sufuri da makarantu masu zaman kansu da kamfanoni masu aikin gadi da wasu kungiyoyin ONG har ma da wasu kamfanonin kasar China yayin da a ɗaya bangare annobar ta COVID-19 ta rufe dukkan wasu hanyoyin samun aikin yi a tsakanin watan Maris da Afrilun 2020 jaridar Le Nouveau Républicain ta bayyana cewa an fara nuna shakku game da yiwuwar zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 kafin shuɗewar wa'adin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi wa shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu sakamakon wasu tarin matsalolin da suka dabaibaye tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka jaridar ta ce tuni masu amfani da kafafen sada zumunta suka fara ba da shawara don ganin an damka al'amura a hannun wata gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa da za ta nemo mafita suna masu cewa yin haka mataki ne da zai tilasta wa ɓangarori zama kan teburi guda su fuskanci juna jaridar L'Actualité ta ruwaito cewa Shugaba Isuhu na Niger ya sallame kwamandan rundunar mayakan saman kasar Kanal Bulama Isa Zana daga kujerar da ya shafa shekaru 9 a kanta. Jaridar ta ce taron majalisar ministocin da ya gudana a ƙarshen mako ne ya ba da wannan sanarwa. Koda yake ba a bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba, wasu 'yan ƙasa na danganta abin da binciken da aka gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa inda aka rubuta ciki akan dubban miliyoyin sefa. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.